أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدنا بهذا المحضر والتعاطف بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منا قارو غودي والله سبحانه وتعالى مي كوا مي كومي مي يكون يدا هناوا واندي قدر رايور مزوا وانا رانا تا تلاتا شا ديگو تا رمضان هجر من دال الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو ليار دري حدود عرب اند اوكو واندي دي 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 شا بيوغو تا هدومي لادير النبي يسا دبو بيودا شيرين دبيو موسا كدا واكن كاراتمو wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka da mutane masu tarin alkhairi da albarka a cikin wannan sura mai albarka suratu fussilat sura ta 41 sura ce kuma kamar yadda muka fada ta makka wacce a cikin ta akwai maganan labarin tashin alkiyama wanda akan sa jiya muka tsaya cewa lalle tashin alkiyama Allah ya tabbatar mana wa inna sa'atal atiyatu la rayba fiha wa inna allaha yab'athu man fil qubur Allah ya gaya mana cewa lalle tashin alkiyama tabbas ne gaske ne babu kokonto a cikin ta kuma Allah subhanahu wataala zai tayar da wanda duka suka rasu a cikin kaburbura Allah subhanahu wataala yana cewa ita tashin alkiyama yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha wanda basu imani da ita ba su suke gaggauta ta eh wanda duk bai imani da tashin alkiyama ba to sai ga gaggauta ta yana tambaya ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين يسألك الناس عن الساعة الله يتي متان إذا ستنبيرك يا رسول الله قيمي تاشن القيامة كتقول إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا سنن يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وان دبس إيماني ديتبا سونسكي قوتاتا أما أول الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق مؤمنيك صورن تباسكي جي sun san kuma cewa ita gaskiya ce dan haka wannan rana ta tashin alkiyama tana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana yanayin ainihin tashin alkiyama din ma'ana tashin alkiyama idi biyu ne wato akwai tashin alkiyama babba akwai tashin alkiyama karami tashin alkiyama karami shine mutuwan bawa duran da bawa ya mutu shi fa alkiyamarsa ta tsaya shi kam diga ranan alkiyamarsa ta tsaya kaga yau ma an yi tashin alkiyaman dan dazu a makaranta can mun rasa wani dalibi daga cikin dalibai Allah ya gafarta masa Allah ya bawa iyayensa hakurin rashin sa wanda ji ya gamu da rashin lafiya kuma Allah ya karbi rayuwarsa dazu da safi to kaga shi alkiyamarsa ta tsaya to sannan akwai al-sa'atul kubra tashin alkiyama babba to ita kam har ranan ta ma an fada ita ce ranar juma'a ranan juma'an da bata da asabar kenan kuma ranan da za rana za ta fadi a yamma kuma ta saki hudowa daga yamma din to Allah ka samu cika da imani in an kai wannan lokaci to fa lamura sun rikirkice kenan gaba daya wayannan tashin alkiyama duka biyun annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana yadda suke da alaka da rayuwar mu musulmai kafin mu wuce tashin alkiyama babba yana alaka da rayuwar mu saboda da zarar an kiso shi to babu tuba babu tuba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa akwai wata kofa wato a yammacin mafadar rana ta tuba tana bude tunda aka yi duniya ba za a rufe ta ba sai ranan da rana za ta fadi ta yamman to a ranan la yanfa nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira ma'ana da rai a lokacin ta ga tashin hankalin tashin alkiyama ta ce a Allah mun tuba ka yafe mu Allah zai ce sai yanzu za a yi ta ainihin wato fir'aunan kenan ko ma'ana a wannan lokaci Allah bai zai karbe tuba ba wannan abin da ya shafi sa'atul kubra kenan shi na fir'auna sa'atul sugura ya shafa ma'ana inda ya shafi mu kuma sa'atul kubra sugura ma'ana tashi alkiyama karami kowa ya tuba ga Allah ko da yaushe saboda Allah subhanahu wataala ya gaya mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana idan bawa ya kai gargara to Allah bai zai karbi tubarsa ba walaysat at-tawbatu lilladhina ya'maluna sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtu lana Allah ya ce babu tuba ga wanda suke aikata mumunanan ayyuka har sai idan mutuwa ta zake wa dayan su sai ce inni tubtu lana Allah na tuba yanzu Allah ya ce walalladhina yamutuna hum kuffar haka nan wanda suke mutuwa suna kafirai su ma Allah bai zai karbi tuban su ba sannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir Allah kan karbi tuban bawa muddin ransa ba ta zo gargara ba idan ransa ta riga ta zo gargara ya zo akhiru lahza ya zo karshen rayuwa to anan ko ya ce ya tuba Allah bai zai karbi tubarsa ba to kaji alakar ranar tashi alkiyama da mu sannan kuma mu yi ta aiki a wannan ranar annabi ya gaya mana yadda take ita ranan sakamako ne ma'ana ranan karban sakamako ne yace anan duniya wato amalun ne wala hisab wa gadan hisabun wala amal wannan duniya aiki za a yi ta yi babu kididdiga amma lahira ranan tashi alkiyama nan kuma kididdiga za a yi kirga ayyukan za a yi ba za a baka dama kai wani aikin ba za mu ji irin yadda Allah yake gaya mana cikin alqurani bi girma ana gargade mu kan wannan sa'atul kubra da sa'atul sugura din nan cewa wasu idan ta mutuwa ta zo musu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati adakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib Allah yace ku ciyar da dukiyar ku kafin lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayan ku yace Allah da an jinkirta mini mana zuwa karamin lokaci Allah ya ce ina walan yuakkir Allahu nafsan idha jaa ajaluha Allah bai zai taba jinkirta wata rai idan lokacin mutuwanta yayi ba dan haka kawai ko da yaushe dan adam ya zauna akan shi Allah ka ba mu ikon shiri albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan ga abun da ya shafi sa'atul kubra din ma'ana Allah yana cewa wa yastatibu farahum minal mu'tabin kafirai idan suka ga sa'atul kubra babban tashin alkiyaman abinda annabi yake bada labarin tashin alkiyaman gashi ya faru tunda daman tana da alamomi idan sama'un shaqqat wa'zinat li rabbiha wa huqqat idan rana aka ga sama ta kikkece wa idan shamsu kuwirat idan ga an rufe rana abubuwa sun rikice wa jumi'a shamsu wal qamar an hada ranan da wata duka sun gaurya gudaya Allah ya ce qulul insani yawmidin aina al mafar anan lokacin dan adam zai ce to ina mabauda ina maguja ina za a gudu Allah ya ce aha kalla la wazar ila rabbika yawmidin al mustaqar ai babu wata mafaka dole sai an ji an hadu da Allah subhanahu wataala to wannan kenan da haka mu zauna ƴan uwa akan shiri Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya sha gargaɗin mu kan shirin alkiyama Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin wattaqullaha ya ku mu'minai ku ji tsoron Allah kowace rai ta yi nazari me ta gabatar domin gobe lahira fa ku ji tsoron Allah inna Allah khabirun bima ta'malun, Allah masani ne da dukkan abin da kuke aikatawa. Dan haka mutane duk tsoron Allah, Allah ya ce wa tazawwadu fa inna khairaz zadi attaqwa, ku yi guziri wa ranar tashin alkiyama babbar ko karaman, amma mafi alkhairin guzirin da za ku yi babu kaman jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Kana ya tabbata sayyidina Ali karamallahu wajahu ya je shi makabarta ya tunatar da al'umma gaba daya. Da ya je makabarta sai yake cewa ya ku mabota kaburbura, mu ba mu mutu ba, muna nan duniya, mun zo ne mu tambaye ku labarin lahira, mu kuma za mu ba ku labarin duniya. Shiru kace ji malam, ba wanda zai amsa. Ka san jama'a da suke makabarta kuma tafi jama'a da suke duk kasuwannin mun nan yawa. Sai yace to bari mu ba ku labarin duniya. Labarin duniyan nan bai da dadin ji a wurinku. Al amwalu qusimat, dukiyanku da kuka ta shan wahala kuka tara su har garin tara su ba kuka shagalta ba ku bi Allah ba, to wannan dukiyoyin duk an rarraba su. Waddiyaru sukinat, gidaddajinku yanzu su ne suke zaune a gidaddajin, da gadaddajinku da kamanku wasu ka gaje wannan suna zaune. Wannisa'u zuwijat, matayenku da kuka bari da aure su sun koma sun samu wasu mazaje a bansu. Kaga ba labari ne mai dadi ba. Ce to wannan fa shine labarin duniya. To ko kuma ku ba mu labarin lahira mana. Shiru kake ji, sai juya gun wadanda yazo da su. Yace wallahi da za su ba mu labarin lahira, abinda za su ce mana wa tazawwadu fa inna khairaz zadi attaqwa. Ku yi guziri, wallahi mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah. Shi yasa wani bawan Allah ya bada wani karatu, ina so kowa ya dauki darasi akan wannan karatun. Yace wato mai dukiya ne amma yana da addini, yace shi ba inda hankalinsa yake tashi sai ya je banki, saboda banki yayi masa kama da ranar da tashin alkiyama. Banki dai yi banki da ake karbo kudin nan ba, yace ya masa wallahi kama da tashin alkiyama. Me yake faruwa? Yace duk wanda ka gani a banki fadayen biyu ne, ko ya tura ne ko an turo masa. Idan baka tura ba, ba turo maka ba, me zaka je kai a banki? Babu inda zaka je kai. Shi yasa ma zaka ga akwai karatu a banki, ba sai ne ba ko kuma taba lura. Idan ka zo ka cika tela, zo ka in kudin ka ya kai a cika tela a karba, idan ka karba zaka ce mai ma'aikacin ka gode, mai ruwan ka da shi, ai kudin ka ne, ba na sai ya dauka ya baka ba, naka ne ka zo ka karba. Ko ATM card dinka ka zura ta yi car ta zubo, sai ka ce to mun gode mun gode mun gode, me hala ka da ita? Oh, duk wanda ka ganshi a banki, to ko dai ya tura ko an tura masa, baka tura ba, ba tura ma ba, me zaka je kai a banki? Wallahi misalin alkiyama yake nuna mana. A alkiyama baka tura ba, ba tura ma ba, to babin da zaka samu. Yadda wanda zai zo ya shiga banki, in dai bai tura ba, a tura masa ba, haka zai ga a gama kirge kudin nan a gabansa, ko kwandala in ta baci ma security ya ce kai mai shigo da kai ne, kai ba mu yarda da kai ma ka fita. Allah ya datar da mu, Allah ya ba mu ikon tanadi, lalle mu dage kowa ya ainihin zauna ya yi nazari ya ga ya tafiyarsa take, a ina yake, ina zai je, ina ya fito, a ina yake yanzu, kuma ina zai tinkara. To bayan lamari na tashin alkiyama, wannan aya da muke kai ta yi magana kuma kan wani gaibu na biyu, wato shine abunda ainihin yake abunda ya shafi ilimin tsirrai. Allah subhanahu wataala yana cewa ilaihi yuraddu ilmu sa'a, ga Allah ake maida sanin ranan tashin alkiyama. Wama takhruju min samaratin, a wata riwaya min samaratin, ko wama takhruju min samaratin min akmamiha, wama takhruju min samaratin, ai wama takhruju samaratin min akmamiha. Imam al-Qurtubi yace min din nan za'ida ce, ai bayan ilimin tashin alkiyama, Allah shine ya san wama takhruju samaratin min akmamiha, abunda ƴaƴan itace suke fitarwa a cikin kwansansu. Ma'ana Allah ya san lokacin da dan itacin zai yi fure, Allah shi ya san lokacin da wannan furen zai zama da akwai wanda ya san lokacin da wannan dan itace yake zama da babu wannan Allah shi ya san wannan shi yasa wata aya mai kama da wannan Allah yake cewa wama tasqutu min warqatin illa ya'lamuha babu wani ganye da zai fado ya bushe ya fado face Allah ya san da fadowar sa subhanahu wataala sannan gaibu na uku fa a cikin wannan aya Allah sai ya kawo maganan haihuwa Allah ya ce wama tahmilu min unsa Allah shine masanin abunda wato mace take dauka na juna biyu wala tadau illa bi ilmi sannan kuwa babu abinda mace za ta haifa ba tare da sanin Allah subhanahu wataala ba Allah ya san da samun cikin ya san da kuma haihuwar ya san da kuma me za haifa din wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi wa yawma yunadihim Allah subhanahu wataala yace kan nazirin wannan aya kafin mu wuce ta wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi anan a wani wuri Allah subhanahu wataala yana cewa ya fidda maganan karara yace Allah ya alau ma tahmilu kullu unsa wa ma tagidu al arham wa ma tastat Allah shine ya san abinda kowace mace take dauka a cikin cikinta na juna biyu wa ma tagidu al arham da abinda mahaifa yake ragewa wa ma yazdadu abinda yake karawa wa kullu shay'in indahu bi miqdar komi a wurin Allah yana da iyaka wannan sune gaibu guda uku da Allah subhanahu wataala ya irga mana cikin wannan aya kafin mu karisa maganan abinda ya shafi daukan ciki da haihuwa lalle akwai karin bayani kadan da malamai suka yi na farko dai wannan gaibu ne da Allah subhanahu wataala ya bar wa kansa sani wa ya'lamu ma fil arham kamar yadda Allah ya irga mana gaibu kan can guda biyar inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fil arham Allah shine ya san abin da yake cikin mahaifa to anan darusa da zamu dauka shine Allah ya yi mana maganan haihuwa kai tsaye abinda muka lura da shi a yau na tarbiyar al'ummar mu ana barin wani karatu ana daukan wani karatu na san kila mata suna jina kuma su ma maza sun san me yake faruwa idan ƴan mata za su yi aure sai a yi ta shirya su a ta ci da kaza a ta ci da meye a ta ci da meye amma abin takeicin idan ka tambaye su wace addu'a musulunci ya tanada na mu'amalar mace da mijinta irin mu'amalar aure sai kaga da yawa matan ba su sani ba to kaga wannan matsala ce ta jawo mana halin da muke ciki yau ake haihu yara marasa tarbiyya yara da suke zama jakadun shedan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana duk namijin da zai tara da mace suka karanta wannan addu'a ta bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana Allah ya kaddara ta da tsakanin su to shedan ba zai cuci wannan yaron ba dan haka sai ya zama a cikin duttana da tanadan aure da muke ta kokarin ake ta yi har aka ga tanadan ma sun yawa ba tanada irin wannan wanda kuma kaga kenan sai ya zama diga nan ne ake rasa yaran sai a haifo su ba su da tarbiyya Allah ya kiyaye sannan gaba ta biyu akan wannan Allah subhanahu wataala ya gaya mana yadda ake halittar dan adam da yadda ake kera dan adam a cikin cikin mahaifiyarsa walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fakhalaqnal 'alaqata mudghatan fakhalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin Allah ya fadi matakai daban-daban zango-zango daban-daban da dan adam yake yi a cikin mahaifa dan ka gane cewa Allah shine ya alau ma tahmilu kullu unsa Allah shine ya san abinda kowace mace take dauke da shi na juna biyu Allah ya ce dan adam matakin sa na farko daga digon maniyi ne walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan min qararin makin Allah ya ce dan adam na farko mun halicce shi daga kasa sauran ya adam mun halicce su daga digon maniyi min summa ja'alna nutfatan fi qararin makin summa khalaqna nutfata 'alaqatan Allah ya ce sai muka halicci matsatsaku ma'ana daga wannan digon maniyi din fa khalaqna al mud thumma khalaqna nufata alaqatan fa khalaqna al alaqata mudghatan Allah ya ce sai muka halice wato tsoka da wannan jini din bayan zango na kwana 40 dan adam zai kwana 40 yana digon mani zai kwana 40 yana gudan jini ko a ce matsatsako zai kwana 40 yana gudan tsoka sannan a thumma khalaqna nufata alaqatan fa khalaqna alaqata mudghatan fa khalaqna almudghata idhaman sannan sai a sake kwana 40 kuma inda Allah zai ainihin kera masa kashi fa kasawna alidhama lahman zango na biyar sai a kara wani 40 inda Allah subhanahu wataala zai sa wannan naman ya lullube kashin gaban sannan zango na shida 40 na shida summa anshanahu khalqan akhar Allah ya ce sai mu shirya shi wani halitta kuma na musamman amma dan ka gane buwayar Allah subhanahu wataala wato duk abinda masu bincike suka gano na yadda ake samun halittar dan adam alqur'ani mai girma ya riga su ya fadi ma abunda wato basu ma iya gano shi ba wanda daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ji shi shine ya ake yi a samu ma'ana ya ake yi a samu yaya maza ya ake yi yaya wani lokaci aga sun yi kama da mahaifansu maza wani lokaci aga sun yi kama da mahaifansu mata duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ilimin kimiyya na sanin menene abin da yake cikin mahaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani shi yasa kamar yadda muka faɗa jiya muka ce to lalle ilimi ne na ghaibu amma Allah ya buɗa annabi sallallahu alaihi wasallama ya buɗa wa al'ummarsa sun san abu da yawa a cikin abin da ya shafi mahaifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yahudawa sun zo sun masa tambayoyi guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa wanda wannan amsa kuma yana da alaka da wannan karatu da muke kai wannan tambaya uku da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama shine sanadin musuluntan Abdullah ibn Salam lokacin da annabi ya hijira da ya hijira ya koma Madina ana aka samu Yahudawa saboda sun karanta a littafin su akwai annabin karshen zamani da za a yi amma wannan annabin za a haife shi a wani gari da ba a taba haihuwan annabi a garin ba shine Makka sannan annabin zai hijira ya koma wani gari mai yawan da benin shine Madina shine suka zo suka tare a Madina saboda a yankin Hijaz babu garin da yake da yawan da benin irin garin Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka sa rayuwar karshen rayuwar mu tana can albarka annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi bakoncin Abdullah ibn Salam shi Abdullah ibn Salam ya karanta cikin littafin su wannan tambaya uku idan ba annabin Allah ba wanda yasa ya amsa su tambaya ta farko ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa menene farkon alamar tashin alkiyama wannan dai alkiyaman da muka yi magana akan ta dazu ko menene alamar farko na nuna cewa alkiyama za ta tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa narun wata wuta ce za ta fito wato daga mafadar rana sai ta yi gabas tana kora mutane zuwa ga filin tashin alkiyama sannan na biyu ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama menene farkon abincin da ƴan aljanna za su ci idan sun shiga aljanna Allah ka samu na ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace farkon abincin ƴan aljanna shine ferfesun hantan kifi kaga wani bai san ma kifi yana da hanta ba ko to yau ga karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aljanna za su fara cin ferfesun hantan kifi sannan tambayarsa ta uku sai yace me yasa ne lokacin ya haifi yaro sai a ga yana kama da babbanunsa kuma yana kama da mahaifinsa wani lokaci kuma sai a ga yana kama da kawunansa ma'ana mahaifiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tafi yana maganan abin da yake cikin mahaifa kai tsaye yake cewa idan buƙatar aure ya faru tsakanin mace da namiji idan ya zama namijin shi ya fara biyan buƙatar sa to wannan yaron zai ma'ana wannan yaron don yaro ma zai zama ya wannan yaron zai yi kama da mahaifinsa idan kuma cin ne ta fara biyan buƙatar ta wannan yaron zai yi kama da mahaifiyarsa sannan a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya zama ruwan namijin shi yafi yawa yaron zai iya zama namiji idan ruwan ya zama ruwan mace ne yafi yawa yaron zai iya zama mace idan ruwan kuma ya zama daidai da daidai to anan ne wani lokaci ake iya samun yan tagwai sai a samu yaron biyu a samu namijin kuma a samu macen gabaki daya kaga wannan wani ilimi ne ilmul ajinna da ake magana akan sa a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina abubakar radiyallahu anhu shi ma ya shiga yayi magana kan irin wannan ilimi na abin da yake cikin mahaifa dan magana cewa lalle ilimin sanin abin da yake cikin mahaifa na gaba daya yana hannun Allah subhanahu wataala amma Allah cikin falalarsa ya buda wasu bayansa suna sanin me yake ciki sannan kuma sanin abin da yake cikin na abawai yanzu ne tura suka zo suka yi bayani ba manzon Allah da sahabbansa da malaman musulunci duk sun yi magana akai sayyidina abubakar radiyallahu anhu yayi magana kan abin da yake cikin mahaifa lokacin da yar sana na Aisha Allah kara mata yadda ta ziyarce shi yana cikin hali na rashin lafiya sai yake ce mata na baki kyautan kwandunan dabinai amma baki zai kika dauka ba ki fa sani idan na rasu ku masu gado na ku biyar ne ba ku ce ku biyar ba ma'ana wannan dabinan zai iya zama cikin gado wato ce ne da ƴan uwanki mata guda biyu sai kuma da ƴan uwanki maza guda biyu kaga da ita da ƴan uwanta mata biyu ya zama mata nawa kenan mata uku da ƴan uwanta maza guda biyu Muhammad da Abdulrahman kaga sun zama nawa biyar sai tace to baba na san ƴan uwana guda biyu maza Muhammad da Abdulrahman na san ni kaina da yayata Asma'u binti Abi Bakrin amma ban san wace ce wannan yar uwarmu ta ukun ba sayyidina abubakar sai ya ce wa nana aisha ga mamarki tana da ciki za ta haifi ya mace cewa ga mamarki nan tana da ciki kuma uraha jariya Allah ya nuna min ina ganin lalle ya mace ne a cikin wannan mahaifar nata za ta haifa kuma haka aka yi aka haife ta aka sa mata ummu kulsum ta rayu a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gaban nana Aisha har ba sayyidina Umaru da ya ganta yayi sha'awa zai aure ta yayi sha'awa zai aure ta abun ya dami nana Aisha saboda yarinya ce da ta tayi cikin gata ta an haife ta bayan rasul sayyidina Abubakar nana Aisha ne ta yi ta kulawa da ita to wani lokaci ka san renon mace da aka sai ita kanta nana Aisha ta san kuma zafin sayyidina Umaru abun ya dame ta ta rasa ya za ta yi sunan ta ummu kulsum sai ta kira sai aka bata shara aka ce ki samu Amr ibn al-As shi ana kiransa dahiyatul arab wani fulana ne Allah ya masa wayo da dabarbaru wato ba cika ka masa matsala bai sama mata mafita ba shi nana Aisha ta kira shi ta ce masa gashi sayyidina Umar ya ga kanwata ya ce yana so amma ni na san ba zai iya zama da ita ba ka sama min mafita yace an gama sai je ya samu sayyidina Umaru yace naji an ce kana neman yar abokinka sayyidina Abubakar zaka aura yace haka ne zaka hana ne yace a ba hana ba zan yi ba amma nazo da shawara ne asan sayyidina Umaru yana da zafi yace nazo da shawara ne yace me shawarar ka yace shawara ta ita ce wannan yar sayyidina Abubakar kan me sunanta ba sunanta ummu kulsum ba yace sunanta ummu kulsum yace to akwai wata mai irin sunanta ummu kulsum amma ita ba yar sayyidina Abubakar bace yar sayyidina Aliyu ne kuma yar nana Fadima ita ko nana Fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ita wannan jikar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka san ku jikar manzon Allah ai ba za ta yi dai da sayyidina Abubakar ba sayyidina Umar ya ce a lalle na gamsu da wannan shawarin naka take canja akala ya tambayi sayyidina Ali ina son ka bani auren kyarka ummu kulsum mana kyar autan nana Fatimatu Zahra kenan alaiha salam sayyidina Ali ya ce to lalle zan baka ita amma fa yattawa karama ce zan turo ma ita dai kaga ta kai ka aure ta ko ba ta kai ka aure ta ba shine aka yi abinda malaman balaga suke kira tauriya ko ne ilmi abin balaga da ake kira tauriya ko qaribun zahirun ghairul murad amma wa ba'idun khafiyun huwa al murad ga abu afili na kusa amma ba shi ake nufi ba ga wani abu kuma abu waye can nesa amma shi ake nufi alqurani da haikin kimo na laraba suna da irin wannan magana shikenan sai aike ta da dabino yace ki kaiwa amirul mu'minin ki ce masa wai inji babanki ga yadda abun yake ita kaga ta dauka za ta kaiwa sayyidina Umar dabino ne shi kuma ya riga da ya gama sayyidina Umar cewa zai turo masa ita ya ganta bata san cewa za ta kawo kanta ne a ganta ba shine sai ta zo ta yi sallama ta tsuguna su gaban sayyidina Umar ta mika masa rimi ta ce gashi inji babana wai ga yadda abin yake da ya ganta sai ya kama kafarta sai ta yi ta fada ta ce ka sake ni mana ya zai ka kama da bino sai ka kama min kafa da ta dawo sai take ga baba ta ce to ki ce wa baban naki yayi da ta dawo sai take ce baba ya ce yayi amma kuma ya kama kafarta sai ce to ai mijinki ne na riga da na baki shi sayyidina Umaru aka daura auren sa da nana Ummu Kulsum yar sayyidina Aliyu yar nana Fatima yar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirye walima ta musamman duk tsayinin da yake da shi yace jama'a ku taya ni murna yau ni ma na shiga babban gida Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun ran da za a yi tashin alkiyama duk babu wani dangi dangantaka da za ta yi amfani man bada bihi nasabuhu man bada bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sa mai da shi baya dangantaka sa ba za ta kai shi gaba ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana faɗa hadisi cewa kowace dangantaka za ta kare ranar tashin alkiyama amma banda dangantaka ta wanda ya zama jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har a ranan dangantaka sa da manzo Allah tana nan dakici na shiga wannan babban gida to kaga mu dawo dai kan magana da muke kai ma'ana shine kaga sayyidina Abubakar ya bada labarin abin da yake cikin mahaifa sannan yanzu ma masu scanning likitoci suna iya kokarin su ko a ce lalle da namiji ne ko kyamace ne har ma ai abin nan da ake kira EDD ko expected date of delivery ma'ana lokacin da ake tsammanin matar za ta haihu to wannan kaga duk sun kokarta daga kan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa da abin da sayyidina Abubakar ya faɗa da abin da likitoci mu suke faɗa amma fa duka wannan ba zai kore gaibin Allah ne ya sani ba eh lalle sun sani sun faɗi abin da suka sani amma cikakken labarin wannan da yake cikin mahaifa yana wurin Allah ne likita zai gano da namiji ne ko ya mace amma yana da tabbacin ma za a yi haihuwansa kuma za a yi haihuwansa ba bai da tabbaci cewa za a haifi yaron a mutuwa zai yi a cikin cikin bai san wannan labarin ba kaga kenan har yanzu akwai wani abu cikin mahaifan bai sani ba kenan sannan haifi yaron nan zai tsawon kwana ne ko zai gajerun kwana likitan zai sani bai zai sani ba idan haifi yaron nan zai zama mai kuɗi ne ko zai zama talaka ne likita bai sani ba wannan yaron da aka haife shi zai zama ungurumin malami ne ko zai zama tantiri shedani ne likita duk bai sani ba to kaga kenan a sai ba komai ya sani ba cikin abin da yake cikin mahaifar amma sanin komai na abin da yake cikin mahaifar wannan yana wurin Allah subhanahu wataala sannan wa ma tahmilu min unsa wala tadau illa bi ilmi sannan wa yawma yunadihim Allah ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ranan da za mu kira su su wa'innan kafirai masu musunta ranan tashin alkiyama ma'ana wannan ranan tashin alkiyama Allah ya ce za mu kira su mu ce aina shuraka'i Allah zai tambaye su ya ce ina abokan tarayya na da kuke hada ne da su wurin bauta qalu za su adannaka Allah ai mun sanar da kai ma minna min shahid babu ne wanda zai shaida cewa ai mun yi maka tarayya da wani ai Allah ai ba kowa ai mu ba mu taba cewa kai din nan da makana da wani abokin tarayya ba ai ba mu taba cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin Allah wallahi ba mu ba mu shirka ba subhanallah me yasa saboda ittabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab wato a ranan Allah ya ba gumaka izini sun yi magana sun ce ma kanu iyana ya abudun Allah mu kan basu bauta mana ba bamu san mu suke bautawa ba to shikenan a wannan lokaci za su nemi su yi wa Allah ƙarya sai Allah ai ma azannaka ai mun ga ya maka ma minna min shahid ba wani shaida da take nuna cewa wai mun bautawa wani abu koma bayan kai ko mun hada ka da wani saboda a wurin suna ganin cewa ma'ana babu gumakan sun tabbatar kuma cewa wannan gumaka ba za su yi musu amfani ba dama Allah subhanahu wataala ya gargade su cewa yanzu za ku bar bautan za ku rika bautawa ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum uffil lakum lima ta'buduna me yasa kuke bauta abin da bai zai amfanar da ku ba in kun bauta masa ko bai zai cutar da ku ba idan muku bauta masa ba wanda wato darruhu aqrabu min naf'i Allah ya kira goma ka yace cutar wansu yafi amfanar wasu yawa me yasa kuke bautawa abin da cutar wasa tafi amfanar wasu yawa subhanallah wa dalla anhum Allah ya bada labarin halin da kafirai za su cikin su a wannan rana Allah ya ce wa dalla anhum kuma ya bace musu ma kanu yad'una min qablu abinda suka kasance suna bautawa kafin wannan rana a duniya mana wannan gumaka da wasunsu da rana da taurari da sauran abubuwan da ake bautawa kuma bayan Allah saboda basu ga abubuwan bautar ba basu ga gumakar ba Allah ya riga da ya gauraya kasar ma an canja ta saman ma an canja ta ina za su gano guncin da suka bautawa ya mutabaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa samawat rana tashi al-qiyama rana ce da za a canja kasa za a canja sama za a yi sabuwar sama da ba ta ba wato sabon Allah karkashin ta ba za a yi sabuwar kasa da ba ta ba sabon Allah kasan ta ba ina za su gano gunkin nasu ba za su gano ba wadalla annum Allah ya ce ya bace musu ma kanu yaduna min qablu abin da kasance suna bautawa a baya wazannu sun tabbatar shi zannu kamar da Sheikh Abdullahi Gondo ya faɗa mafi yanci zannu al-Qur'ani tabbatarwa ne wadannu sun tabbatar malahum min mahis ba su da mabauda ba su da mabukubuta ba abinda zai ba inda za su kubuta aka ce abinda zai faru shine wato mu yan adam mu ne farko mu ne ake yin sahun mu kuma za a yi sahu 120 ne a ranar tashin alkiyama a sahu 120 din nan sahu 80 na al'umar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama sauran al'ummatai su ne za su dauki wannan kashi 40 din gaba dai da annabawansu idan aka yi sahu na mutane za a yi sahu na aljanu sai su kewaye mutane idan za mu gudu ranar za mu ga aljanu idan za ka gudu akwai ta yadda za ka gudu aljanu sun kewaye a'a za a zo a yi sahu na dabbobi zo su kewaye aljanu za a zo a yi sahu na sauran tarkace-tarkacen da Allah subhanahu wata'ala ya halitta duwatsu koguna meme za a zo su kewaye za a zo kuma mala'iku su zo su kewaye gaba daya da ka dan adam zai duba gabar yamma kudu arewa babu mabauda da ka Allah subhanahu wataala ya ce wadannu sun tabbatar malahum min mahis ba su da ainihin mabauda babu abinda ba wani abinda zai ba wani hanyar da za su gudu ma'ana su tsira wannan azaba a wata ayar ilmi kama da wannan Allah yana cewa wara al-mujrimuna an-nara wato mujrimai kafirai kenan idan suka ga wuta fa dhannu annahum waqi'uha sun tabbatar cewa za su fada cikin wannan wutan walam yajidu anha masrifa wato ba su da wani makauta ko ainihin abun kaucewa da zai kautar da su daga shiga wannan wuta subhanallah ta wannan lokaci ne za su yi ta cewa ya laitana nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal Allah da mun a dawo da mu duniya mu canja aiki mu yi wani irin aikin ba irin wannan mummunan aiki da muka yi ba. Allah subhanahu wataala yace ina ai wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umri illa fi kitaba aw lam nu'ammirhu ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nabiyyu. Allah subhanahu wataala ci ai na riga da na baka dan adam na baka dama na rayuwa da haka wannan dama da na baka na rayuwa baka yi amfani da ita ba to ko na sake baka dama ba za ka yi amfani da ita ba dan haka yadda abin yake walau ruddu la'adu liman hu anhu ko an dawo da su wallahi za su koma kan abin da aka hana su din dan haka babu maganar dawowa kenan wannan ana ga mana irin nadaman da kafirai za su yi a ranar tashin alkiyama. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ga mana wayannan hali na kafirai da kuma hali na dan adam ma gabaki daya. Allah ya ce la yasamul insanu dan adam baya koshi baya gajiya min du'a'il khairi na roƙon Allah dukiya na roƙon Allah lafiya na roƙon Allah mulki na roƙon Allah daukaka wannan sune khairu. Khairu ana fassara shi da yawa duk da alqur'ani mai girma a matakin farko idan an ce khairu to ana nufin dukiya ne. Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadidun dan adam wato wurin son dukiya mai tsanani ne. Sannan kuma Allah yana cewa yas'alunaka ma za yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin suna tambayanka me za su ciyar. Allah ya ce to duk abin da kuka ciyar na dukiya a wani wurin Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bi alim duk abin da kuka aikata da dukiyar ku na alkhairi to Allah madaukakin sarki ya san da shi. Daka Allah ya kira dukiya da alkhairi. Daka Allah ya ce la yasamul insan da adam baya gajiya. Wannan anan malamai sun yi ta sabani a wasu malaman tafsiri suke cewa wa qad ja'ala ba'dul fasina la taqasatan bil kafir ce al insanu anan ana nufin kafiri ne ma'ana baya gajiya na neman Allah ya bashi dukiya ya bashi lafiya ya bashi mulki ya bashi daukaka da sauran abinda ainihin dan adam yake da bukatuwa a nan duniya. Kuma wai masahu sharru idan talauci ya shafe shi ko rashin lafiya ya shafe shi fayausun qanut Allah yake cewa fayausun mai ebe tsammani ne qanudun mai tsanani ma'ana mai tsananin debe tsammani ne yakan debe tsammanin samun wato rahamar Allah subhanahu wataala yakan yi nisa wurin ganin cewa za a samu mafita akan abin da ake kai to wannan dai ana maganan kafiri ne amma Allah subhanahu wataala ya idlaqin insanu saboda insanu malami suke cewa ya zo a cikin alqur'ani sau 70 Allah ya kira dan adam ya zo insanu kai tsaye insanu dan adam wanda aka ce jinsi ne da ya hada namiji da mace da yaro da babba kowa insanu ne. Allah ya ta fadan halin mu yan adam insanu kenan cewa lallai halinmu wani wuri mai kyau ne wani wuri mara kyau ne ko Allah ya ta fadan irin wayannan halaye to lallai mu kiyaye halayen da Allah ya fada akan mu masu kyau kuma mu nisanci halayen nan da Allah subhanahu wataala yayi ta fada akan mu marasa kyau. Sannan Allah yayi magana kan Adam cewa Adam mai rauni ne wa kulikal insanu da'ifan an halicci dan Adam mai rauni ne kun san ina raunin sa yake bayyana wai shi da jalala da jamala duka suna cutar da shi saboda rauninsa da dadi da wahala duka suna cutar da dan adam ma'ana idan dadi ya masa yawa ma lalacewa zai idan wahala ta masa yawa ma lalacewa zai. Malamai suka ce yanzu misali a samu wani dan maji dadi kullun yana cikin AC yana motarsa AC gidansa AC yana cin nama da zuma da nono iya abincinsa kenan ba ko hatsi ba ya hadawa da shi idan yayi shekaru kadan mutuwa zai saboda wannan kayan dadin da yake ci zai je tara masa kitse a jikinsa sai je toshe masa hanyoyin jini kaga idan ya mutu me ya kashe shi dadi ya kashe shi idan ya zauna da yunwa fa ulsa tana kan tana bakin kofa ko sai ta rabke rab Cai wallahi kaza ma bai zai yi ci ba yana da walsa kaza ma bai zai yi ci ba yana da walsa kaza ma bai zai yi ci ba yana da suga a ka gani daka sai zama shi da Adam wai jalala saboda raunin sa da jalala da jamala duka baya ya daukar su in jalala ta yi ba bai zai dauka ba wahala kenan idan jamala dadi yi wa nan ma bai zai dauka ba kuma nan yan uwa ko wanda darsi wannan yake nuna maka wallahi duniya banza ce to me duniyan nan idan dadi kake ci ma dadin ya ma yawa matsala ne idan wahala kake sha ma matsala ne a sai kina wai an nuna maka nan din ba gun zama bane shi yasa idan kana son dadi to akwai dadin da bai da matsala shine dadin aljanna aljanna ba ciwo dan haka duk wani abin da zaka ci ba ni cholesterol da zai taru a jikinka a ce ya toshe maka hanyoyin jini kamar yadda wanda yake wuta shi kuma babu sassauci Allah ya kiyaye lallai mu yi nazari a cikin wannan rayuwa mu aikata abin da zai amfanar da mu duniya da lakira Allah subhanahu wataala ya zargi dan adam akan wannan zan ja hankali kafin mu ji aya ta gaba wato Allah ya ce innal insana li rabbihi lakanut Allah ya ce lallai dan adam mai butulcewa Allah ubangiji ne malaman tafsiri suka ce lakanut yana nufin allazi ya'uddu al-masa'ib wa yansa an-ni'am in an ce kanut shine wanda kullun musibu yake duba wa baya duba ni'imomin da Allah ya masa ai Allah baya barin dan adam haka shi yasa Allah ya ce tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas shi yasa muke zazzagaya da ranakun wata rana ma'ana wata rana kana cikin farin ciki kamar da yadda wani malami ya faɗa yace ita duniyar gaba daya abu takwas ne ma'ana sururun wa huzunun wa jitima'un wa furqatun wa yusrun wa usrun summa suqbun wa afiya cewa sururun wa huzunun ita wannan duniya akwai farin ciki akwai bakin ciki sururun wa huzunun kaga biyu wa jitima'un wa furqatun akwai haduwa da masoya akwai rabuwa da masoya kaga hudu kenan ko farin ciki kishiyarsa bakin ciki haduwa da masoya kishiyarsa rabuwa da masoya wayusrun wa usrun wani lokaci rayuwar tana da sauki komai bukatu suna biya cikin sauki wa usrun wani lokaci kuma sai a shiga nijasu ai ta wahala babu a banki babu a bankade bashin ma ka fita nema baka samu ba sannan kaga biyu kaga shida kenan summa suqbun wa afiya wani lokaci sai a jarrabe ka da lafiya wani lokaci a jarrabe ka da rashin lafiya to haka da Adam rayuwar su ke yawo tsakanin jalala da jamala saboda duka bai zai iya daukar dayan su ba idan aka daura masa jalala kadai lalacewa zai yi in an daura masa jamala kadai lalacewa zai yi haka wayannan kafirai ba su yi tunani ba Allah subhanahu wataala yana faɗan mugun halayen su da kuma dan Adam musulmi da ya koyi da su ma'ana idan yayi koyi da su to shi ma kaga zai zama daga cikin su kenan to ana mana gargadi ne kar mu zama haka ma'ana ba sa gajiya da roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo musu alkhairi dukiya kenan da lafiya da wadata da daukaka amma idan sharri ya same su ma'ana talauci da rashin lafiya da walhalu sai su ga kawai kaman babu ranan fita wanda kuma ba haka bane na'am wa idza balaiku Masha Allah Allahu Akbar nan ma Allah ya saki fadan halin dan Adam Allah ya ce wala inna laganahu rahmatan idan muka dandana wa dan Adam rahama ma'ana wato muka bashi wadata bayan talauci, muka bashi lafiya bayan halin rashin lafiya. Wala inna zaknahu rahmatan, Allah yace muka dandana masa rahamar mu, minna daga gare mu inji Allah, min ba'di darra amassathu, bayan wato cuta da ta same shi, cutar talauci ko cuta na ainihin wato na jiki, la yaqulanna, a lokacin kuma sai ya kama alfahari, la yaqulanna hadhali, sai rika cewa daman wannan ayya cancance ni, ni na cancanta daman a bani wannan. Subhanallah, ba da ya manta mai bayarwan ko da haka sai ya ce ai wannan daman saboda kaza kaza na, saboda kwayo na, saboda kokari na, saboda menene. Subhanallah, sai ya rika cewa ai shine yafi dacewa daman a bashi wannan. Sannan kuma laikulanna hadhali wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, sai ce ai shi yanzu bai tabbatar ma akwai wani abu na cewa wai ma na tashin alkiyama, cewa akwai tashin alkiyama, cewa ainihin wannan duniya za ta kare, kuma in aka je ran tashin alkiyama za a yi sabi ba. Allah subhanahu wataala yace wannan yana daga cikin halin dan adam kafuri kenan, zai musa ranan tashin alkiyama saboda irin ni'ima na dadi da yake ciki. Wa ma adhunnu sa'ata qa'ima wala in ruji'tu ila rabbi, sannan halin sa na uku, ayan nan hali uku aka irga mana da dan adam. Abu na farko, Allah ya ce idan muka dandana masa rahama, bana muka bashi dukiya ko muka bashi lafiya ko muka bashi mulki, min ba zarra masatu, bayan talauci ko rashin shugabanci ko rashin lafiya da ya same shi, maimakon ya ce wa Allah mun gode, sai ya ce a halali wannan daman nawa ne, kaga butulci kenan ko. Allah yana gargadi akan wannan ga dan adam, yana cewa shi dan adam allama lisana kalla innal insana la yatagha ar ra'ahus tagana, dan adam sai kaga yana girman kai, me yasa Allah ya ce ar ra'ahus tagana, wai dan yaga ya wadata, ya manta wanda yake ba da wadatar, dan haka sai yake ganin dabararsa da wayonsa ne ya bashi wannan ainihin wadata din. Sannan halin sa na biyu, sai ya kama musa ranan tashin alkiyama, ma'ana cewa bai yarda tashin alkiyama za ta zo ba. Sannan sai na uku kuma, zai nuna cewa lalle ya yarda tashin alkiyama ta zo, amma wala in ruji'tu ila rabbi, da za a mai da shi wai wurin ubangijinsa, da za a mai da ni wurin ubangijina, innali indahu lal husna, wallahi lalle ni ina da mafi kyawun masauki a wurin Allah subhanahu wataala ubangijina. Subhanallah, kaji irin burin da yake da shi a wurin Allah subhanahu wataala, ma'ana yana itikadi cewa ko an je lahira to wai shine da nasara, kamar yadda ainihin kafuran Makka irin Walidun al-Mughira yake fada cewa ai shi Allah yana cewa ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadhahhir wa rujza fajir wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idha nukira fi an-naqur qum fadhalika yawma yadhumur 'ala al-kafirin ghayru yasir. Allah yace dharni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Allah yace anan duniya na ainihin fa idha nukira fi an-naqur fadhalika ghayru yasir dharni wa man khalaqtu wahidan. Allah yace ya rasulullah ba ni wuri, ka bani wuri kawai mu yabi an kallo da wannan mutumin da ni na halicce shi ne kadai, ban hadu da wani wurin halittarsa ba, na masa wannan baiwa ta halitta. Waja'altu lahu malan mamdudan, kuma na bashi dukiya. Wa banina shuhudan, na bashi ya'a ga sunan duk yana ganin sa a gaban sa. Wa mahattu lahu tamhidan, Allah ya ce na masa shimfidi, ma'ana na bashi kadarori. Amma sun mai tumau anazit, kuma yake burin wai ai yadda suka zama masu dukiya a nan duniya, wai da aka je lahiran ma su ne masu dukiya. Subhanallah, yana fatan in kara masa, amma Allah ya ce innahu kana li ayatina anida, ya ce ya kasance mai taurin kai ne ga ayoyinmu. To wannan hali ne na dan adam kenan. Sannan dan adam a cikin wannan aya yake cewa
wal irji'tu ila rabbi, ko da ame da ni wurin ubangiji na, innali indahu lal husna. Anan malaman larabci suka ce wato tsabar karfin burin dan adam wato da ya kama karfafa maganar har sai da karfin ma yi yawa, ka san karfi yana yawa. Na farko dai cewa yayi inna, inna harfu taukidin ne, inna lallai kaji daya. Sannan na biyu yace li a gare shi, wannan karfafawa ne. Sannan indahu a wurin ubangijinsa, wannan karfafawa na uku kenan. Lal husna wallahi, wallahi wannan lamun din zaman kanta take yi. Sannan yace kuma husna wai aljanna yake da shi. Abu biyar ya kawo inna, ya kawo kansa, sannan ya kawo indahu, ya kawo lamul kasabi, sannan kuma yace husna wai aljanna yake da shi a wurin Allah. Allah subhanahu wataala yace ina ga abin da yake da shi, gara mu ga masa abin da yake da shi tun daga nan. Falanunabbi annal ladina kafaru, haka ne ko, bima amilu, Allah yana cewa wallahi zamu bawa kafirai labari na wannan mummunan aiki da suka aikata. Falanabbi annal ladina kafaru bima amilu, wallahi zamu basu labarin wannan mummunan aiki da suka aikata. Walanudhiqannahum, kuma wallahi zamu dandana musu, min azabin ghalid, na azaba mai kauri. Subhanallah, ba aljanna yake da shi ba, ba lal husna yake da shi ba, azabin ghalid yake da shi, ma'ana azaba mai kauri. Allah ya ce na masa tanadin azaba mai girma, mai kauri, saboda irin girman zunubinsa da yayi. Yayi zunubin da Allah subhanahu wataala baya gafartawa, shine tarayya da Allah subhanahu wataala. To kuma daman wannan hali ne na dan adam. A can wani wuri ma kamar da muka karanta surorin baya, Allah subhanahu wataala yana gaya mana irin halin dan adam, cewa shi dan adam yadda yake, wala inna zakanal insana minna rahmatan thumma naza'na minhu innahu layusun kafur, kamar da yazo cikin suratul hud. Cewa dan adam idan muka dandana masa wato dukiya sai muka kwace ta, to sai ta yi tsammanin cewa ma bai zai taba saki samun dukiya ba. Amma wala in azaqnahu na'ama ba'da darraha massatuhu, idan ko muka dandana masa ni'ima bayan cuta da wahala da ya shiga, maimakon ya cewa Allah mun gode mun gode, a'a lai kulanna hazali, sai ce to wannan aina wane, daman ni na cancance shi. Kamar dai abin nan da ya faru da Qaruna, ko Qaruna annabi Musa, Allah yana ba mu labarin Qaruna, cewa inna Qaruna kana min qaumi Musa fabaga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa. Allah yake cewa muka bashi taskoki wanda makullan bude sto dinsa kadai, mutun ɗaya bai isa ya taba balla, tanu'u bil usbati ulil quwwa, sai an samu tarin jama'a masu garbi karfafa, su ne za su dibi makullan bude taskokinsa. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah, yayin da mutanansa suka ce masa kar kai alfahari, inna Allah la yuhibbul farihin, Allah baya son masu alfahari. Amma ta amsa zai bayar, sai ta inna ma utitu ala ilmin indi, ai ni na da ilimi ne, shi yasa Allah ya bani. A'a, ba haka bane, ba haka bane. Allah subhanahu wataala ya bayar ne da falalarsa subhanahu wataala. Kuma akan abu na karshe, akan wannan gabata life amul insanu da muka fara yi, dan adam baya koshi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani ne na halin dan adam, cewa law kana limni adama wadiyani min dhahabin labtagha thalith, wato dan adam da a ce zai zama yana da wato taska guda biyu na zinari, labtagha thalitha, da ya nemi na uku. Ma'ana a ce ga taskoki nan katon kwari cike da zinari guda biyu, da ya nemi a bashi na uku. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da yana da uku, na uku kuma da zai ce da ya samu na hudu. Da haka babu abin da yake cika burin dan adam sai dai kasa kawai, sai ran da ya ji an sa shi a gabari, gabar dinsa kasa, yammansa kasa, kudu kasa, arewa kasa, sama kasa, kasa kasa, shikenan. To a ranan kam buri ya kare. Allah subhanahu wataala ya datar da mu, mun kare lokacin mu akwai tambayoyi
ko bayani
to saura da Allah na'am salam na'am tambaya ta biyu ce ban ji ba ayo salatul tasbihi da muka yi magana lalle mai azumi bai zai aswaki da maina ba saboda ba maina ba ma duk wani danyen abu ba da bukatar mai azumi ya sashi a bakin sa idan zai aswaki to zai aswaki ne da bushashshen aswaki amma bai zai aswaki da danyen abu ba saboda ana tsammanin ruwa a jikin sa wannan shine lallai mai azumi ya kiyayin aswaki da danyen abu sannan salatu tasbih na'am lallai yi da makilin din akwai hadari sosai musamman idan muka lura da yanayin makilin din dan wanin dan danan sa shi yasa ma aka nisanci cewa kar ayi da danyen ma'ana yawun wannan sinadarin yana iya dadewa a bakin mutum bai zai fita da wuri ba har ƙarshen ta ya hadu da yawun sa sai ya zama ya hadiye ba yawun sa kade ya hadiye ba ya hadiye da wannan sinadarin lalle ni dai fata wanda nake bayarwa akan mazhabar mu ta malikiya nisan tamburo shi da rana ga mai azumi shine yafi kiyayewa saboda azumi da Allah ya gama maganar dokokin sa cewa tilka hududullahi fala taqrabuha wannan iyakokin Allah ne kada ko kusa da su kar ku ba maganan a iso ba shi yasa azumi gaskiya mun fi daukan fasarar malikiya yafi karbi cewa ba za ka yi aswaki da danyen abu ba ba za ka yi buroshi irin wannan buroshi ba sai dai aswaki normal da muka sani wanda shi wannan ba shi da wani dandano sannan ba za ka kusanci mace har ka sumbance ta ba da duk wani abin da ya shafi kaddimatul jima'i kamar yadda zamu ga sauran mazhabubi suna bada wannan damar muna nan kan hadisin nan na nana Aisha radiyallahu anha da aka tambaye ta cewa wai mun ji labari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sumbatan matansa lokacin da yake azumi tace kwarai ku ana yin haka amma ina tambayar ku ayyukum yamliku irbahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam waye ne a cikin ku yake da control din sha'awarsa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam babu tunda babu karai don wuyan fada kar a fara sannan salatu tasbih tana da muhimmanci yan uwa mu dage mu yi ta kamar yadda muka faɗi bayanin ta a ranan in so sa mutun yayi ta a kullun in ya gagara yayi ta a sati sau daya juma'a juma'a kenan in ta gagara yayi ta a wata sau daya idan ta gagara yayi ta a shekara sau daya in ya gagara yayi ta a rayuwarsa sau daya ma'ana kada ya koma ga Allah bai wannan salatu tasbihi ba nafila ce raka'a hudu babu iyakar abin da zai karanta sai dai idan yace a bashi haske saboda kar ya rude malamai suna cewa ana karanta alam na shara'a raka'a farko idza ja'a raka'a ta biyu quliya raka'a ta uku qulhu raka'a ta hudu bayan ya yi dadda karatu a kowace raka'a dan yaji yadda ake raka'a daya to haka zai sauran gaba daya zai karanta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil azim sha biyar yana tsi bayan yayi karatun sai ruku'u yayi sha biyar kaga 25 kenan in ya dago daga ruku'u sai sha biyar kaga ya zama 35 kenan in ya tafi sujjada na farko sai subhanallah ina tabara sha biyar ko idan yayi ruku'u 10 zai yi kaga 10 har 15 din da ya tsi ya zama 25 idan ya taso daga ruku'u zai yi 10 kaga ya koma nawa 35 idan ya sujadan farko zai yi 10 ya koma nawa 45 in ya taso daga sujadan zai yi 10 ya koma nawa 55 idan ya koma sujada na biyu zai yi 10 ya koma nawa 65 to idan ya zo zai tashi yana da dama ya ji satul istiraha yi 10 ya zama 75 ko kuma bayan ya tashi ya tsaya sai yayi 10 kafin ya fara karatu idan ya zo wurin tahiya raka'a da take da tahiya to sai yayi tahiyan sannan yayi tasbihin ina fata an fahimta yawa inda dare zai raba su da sallama ma'ana an yi biyu zai sallama sai biyu ya sallama amma inda rana zai yi to duka hudun kawai zai yi in yayi tahiya sai tasbihin goma sai ya miƙe abin sa Allah ya datar da mu Allah ya mana albarka Allah ya biya mana bukatun mu zahiran wa batinan marasa lafiyan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya wannan azumi dai mun shiga kwata na biyu ko mun shiga kashi na biyu Allah ya nuna mana karshen sa lafiya Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin bayin da yake intawa Allah subhanahu wataala ya yi mana damuwa da tsoro da bakin ciki duniya da lakira marasa lafiyan mu gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna riskar da du'a ga dan uwa Mala Abubakar da yake kwance asibiti bai da lafiya Allah ka ba shi lafiya sannan akwai rashi da muka yi anan tsangaya a zu da safi na wani dalibi da Allah ya karbi rayuwarsa muna addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ba iyayensa hakurin rashin sa ya ba mu hakurin rashin sa gaba daya Allah ya sa mu kuma idan ta mu tazo mu cika da imani sauran marigaya mu gaba daya Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta samarin mu Allah ya riko da hannuwansu Allah subhanahu wataala ya ba masu son jari a cikin su jari wanda suke da shi Allah ya masa albarka wanda suke makaranta Allah ya sa a gama lafiya Allah ya ba su himma da naci da kokarin yi Allah subhanahu wataala yayi mana damuwa da tsoro da bakin ciki wannan fama da ake yi da na talauci da wahalhalu Allah ka mana saukin su albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da muna da muke tinkara Allah ka sa ta zama mai albarka Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu da fari albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kowa da bukatar sa alkhairi Allah ka yayi mana Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi abinda muke tsoro da damuwa Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana damuwa da tsoro da bakin ciki albarka annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول كركاتم لما سبق ناصر لك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين